Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma da cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattauna da shugaban kungiyar manoman alkama a Najeriya, Alhaji Salim Salam Muhammad, inda ya fara bayanin irin kalubalen da masu noman alkama suke fuskanta a Najeriya, duk wada shirin da gwamnatin tarayya kasar ta kaddamar na tallafawa manoman. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilin Makano Mahmud Ibrahim Kwari ya fara da tambayar sa kamar haka.
Kuma ka ce kun kalubalanci wannan tsari da ya maida sha'anin alkaman nomanta a usaniyar ware. Kun tuntubi hukumomi bayan kun gano wannan abin, ka ce siyasa ce, kuma sannan me suka ce da ku?
Hakikani mun tuntubi hukumomi kuma mun nuna musu abin nan mai yiwuwa ne, noman alkama mai yiwuwa ne a ƙasar nan, kuma za a iya samar da alkamar da ake bukata a ƙasar nan, domin an yi abubuwa iri daban-daban. To amma duk da haka ba mu ga wani abu a ƙasa ba, domin duk irin taimakon da gwamnati take badawa, noman alkama baya samun wannan bukatun, baya zuwa ga harkar noman alkama a ƙasar nan. Sannan kuma kamar yadda na gaya maka, su kansu Central Bank din wato da suke bada bashin,
dama in zan kai kake nan, in ce to ai bankin ƙasa su aka dora alakin raba waɗannan kuɗaɗe ko kuma ma kayan aikin noma.
Eh, su kansu wato Central Bank of Nigeria din a farkon hankalinsu gaba ɗaya duka shinkafar ya take, sai daga baya ne aka waiwayo alkamar. Yanzu haka zancen da nake maka bana, mun tura mutane 287,000 har da 'yan wasu ɗaruruwa a ka manoma da suka yi niyya za su noma alkama a bana. Amma a zancen da nake maka a yanzu, abinda kawai mu aka turo mana aka ce an sa alimani mai noma alkama da su mutum 25,000 da wani abu ne. Su sauran me dalilin da ya sa ba a ɗauke su ba? Ba su cancanta ba ne ko an samu matsalar suna ne? Mun yi bibiya, kullum ma muna bibiya.
Me kuka gano?
Abinda muka gano kan cewa dai kawai ana wai cewa an noma alkama a ƙasar nan, ba a samun wato sakamako mai kyau, in sun ba da bashi ba lalle a iya biya ba. To menene dalilin da ya sa muna da ma'aikatar da aka ajiye ta don binciken noma alkama, ba za a ba ta kuɗi ta samar da irin alkama da zai ba manomi daga tan 4, tan 5, tan 6 zuwa tan 7 ba?
Amma a can baya ka ce kun yi migrating din ita wannan alkama, kun tabbata cewa za ta yi burodi, za ta yi komai tana alkaman Najeriya, ba su gamsu ba ne kenan?
Sun gamsu, amma saboda na gaya maka siyasar da take cikin shi ne, idan aka yi suka ce sun gamsu da wannan din, kuma suka sa furashi mai kyau na sayan alkama nan daga hannun manoma, za a iya noma alkama da za a ci da ƙasa. Su kuma saboda siyasa tasu kan cewa ina za su kai kasuwar su tasu alkama sun noma daga Amerika. Najeriya tana cikin ganga ba ƙasar da ta zama dumping ground na shigo da alkama a ƙasar nan.
To amma wai laifin Amerika ne ko kuma laifin gwamnatin Najeriya?
Anan ka duba ba, ai ba za ka ce laifin Amerika ba ne. Amerika ba ta da laifi ba, kasuwa take noma manoman ta ba. Mu me yasa ba za mu dage mu noma manoman ka noma kasuwa ba? Ko ba dinga ya maka wani abu zai baka sha'awa? Idan ka dauki cost of production, wato kuɗin da ake kashewa a noma hectare ɗaya ta alkama a Amerika, ya fi na Najeriya tsada. Amma me yasa suke sayar da arha? Saboda gwamnatin ce take ba su subsidy, wato take ba su wani tallafi domin su samu sai da alkamar su zo mana da arha. Shi yasa za mu ce ai kullun ta Amerika ta fi ta mu arha, ta mu tsada gare ta, banda rashin kyau, banda waye da su. Kaga duk wannan siyasa ce.
Wato kuɗin da kake kashewa a noma hectare guda misali ya a Amerika ya dara na Najeriya ne sawa kusa ba?
Ya dara na Najeriya. Domin namu idan muka dauki namu kace naira 300,000 misali ba, wanda bai kai haka ba, 270,000 ne ko wani abu. Idan ka dauke shi ka fassara dalar Amerika da abinda muka noma a nan da suke nomawa a can, ta haura naira 400,000. Amma kuma sai ta zo a Najeriya akan 600,000, 700,000, 800,000, wanda ko mu namu a nan za ta tafi 1,015,000, 1,016,000.
Amma Najeriya nan fa ta rufe boda, ta hana shigo da shinkafa domin abin kasa noman shinkafar daga kasashen waje misali. Ku ba ku ankara da gwamnati bane kan bukatar a dau mataki irin wannan domin watakila kuma ku taso ku tsaya da kafafun ku?
Mun yi wadalla akarin, amma sai mu ga in za mu yi magana ta gaskiya, bai kamata mu yanzu mu ce a rufe boda ta shigo da alkama ba, domin har yanzu ba a ba mu dama da duk kayan aikin da zamu noma alkama da za ci da kasan nan ba.
Yanzu ku me kalubalen?
Babban kalubalen noma alkama a kasan nan shine, na farko gwamnati ta fito ta tsaya kamar yadda sauran kasashen duniya suka tsaya noma. Idan manomi ya yi noma ya samu asara, akwai abin da ake cewa guarantee minimum price, wato wani farashi da gwamnati za ta kayyade domin manomin nan kada yayi asara mai yawa na dai kenan na biyu a shigo da injina noma alkama alkama ba kamar shinkafa bace ita cashe ta har yanzu ba mu ci gaba a kasar nan akan cashe ta ba tana buƙatar inji wajen cashewa a yanzu zancen da nake maka ko a banan nan in muka noma alkama wasu wurin sai ka samu karti sun dauki sanda suna dukanta wane yake jawo manomi asara wata ta fashe wata ta yi tsalle ta tarwatsa cikin gona ba za a yi kwashe ta ba to inda gaskiya za a yi noman alkama shi noman rani ai abu ne da yake buƙatar injina dan a yi shi a samar da abin da ake cewa water conservation a wato yanda za a tattalin ruwa
alkintashi
a samar da injina ne saukin yin shuka a samar da injina wajen saukin yin yanka a samar da injina wajen saukin cashe ta a dura a buhu
wato waɗannan abubuwan ba ku da su
babu su ina tabbatar maka da wannan kuma gwamnatin tarayya ba ta taɓa ba mu wani tallafi akan wannan ba mu ne ma a kungiyance muke kalubalantar su gidan fulawan da sauransu shine barawa can suka ba mu inji guda 50 na casar shinkafa su ma da suka tashi ba mu injin sai suka ba mu wanda sai tantance za ta juye injin yayi aiki kasalin kasar nan da ake ciki manomanmu suke talakawa yake da kudin sayan tantan da zai juye injin akwai kalubale sai mun je mun nemo tantan mun ba manoman nan sun noma sun juye injin nan sun cashe wanda kuma muna da kamfanunuka da suke sarrafa injina suke kera injina a kasar nan wanda ko su aka samu aka so irin wannan injina aka ba manoma an rage musu radadi
masu sauraro a nan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da cigaban tattaunawar yanzu a madadin shugaban kungiyar manoman alkama a Najeriya Alhaji Salim Salam Muhammad da kuma wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai Julie Ladas Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
Kar mu manta baya shine ta da mu sannan ne arziki